الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا ولمن استمسك به هدى ونورا والصلاة والسلام على من أرسله الله بالهدى والبينات سراجا منيرا نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wataala da dukkan wani dangi na yabo mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya sake kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar Laraba goma ga watan Sha'ban shekara ta 1434 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wanda ya dace ma 19 ga watan 6 shekara ta 2013 lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na tafsirin Al-Qur'ani har yau da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala muna cikin sura ta 10 a bangaren lissafi suratul Yunus kafin darasi ne yau ɗan tambayoyi sukan iya gabata san wani dalili wanda ya ce mutumin da yake canza wasu kalmomi na Al-Qur'ani cewa ba za a bi shi sallah ba dalili wanda yake a bayyana akan haka illa kasancewar dalili ne tabbatacce daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ke nuna mana wanda ya dace ya limanci jama'a shine mutumin da yafi su kwarewa a wajen karatun Al-Qur'ani akwai ƙanna wadda lalle ba ta hanawa a rubutun sallah amma in an samu wanda ya fi shi iya karatun Al-Qur'ani dole ya dace shi ya fi dacewa ya zama liman yanzu akwai kalmomi da yawa limamai suna karanta su amma inda za ka dawo a kan ma'ana za ka ga cewa kwata-kwata an canza ma'anar wannan aya ta Al-Qur'ani ka ce kwata-kwata wannan limami bai da sallah duk wanda ya bi shi bai da sallah dole sai kana da dalili yanzu misali ka ɗauki a cikin Fatiha fadar Allah subhanahu wa ta'ala da ya ce alhamdulillahi rabbil alamin yanzu sau da yawa ha'un ƙin za ka yi sun ce alhamdu idan ka ce alhamdu bucewa ake nihi ba ya ruwa an gane ku kamar misali ka dawo ha'un ɗin ka canza shi ka maida shi ha'un kuma sau da yawa wani za ka ji ya ce alhamdu alhamdulillahi in ka ce alhamdulillahi shi ma ma'anar shi bucewa kamar can yanda Ubangiji ta'ala wannan in ka ce alhamdu bushewa kamar yanda Ubangiji ta'ala yake cewa watar al-arda hamidatan fa idza anzalna alayha al-ma'a hatazzat wa rabat wa anbatat min kulli zawjin bahi in ka ce alhamdulillahi ma'ana al-yubsu bushewa da ke kasa ka ce lillahi ga Allah ne haka in ka ce alhamdu kenan bucewa me za ka faɗa sai ka ce alhamdu alhamdu lillahi rabbil alamin. Kaga wannan yin nubiki da ha'un maimakon ha'un wannan na canza ma'ana. Haka lokacin da ka zo ar-rahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. So da yawa zaka ji wani limami yana cewa iyyaka na'budu, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Idan ka ce iyyaka na'budu ma'ana ta canza. Iyyaka na'budu ma'ana haskenka muke bauta ma, ko kuma hasken rana muke bauta ma, domin lafazin al-iya hasken rana shine ake kira da al-iya. Kamar yadda wani mawaki yake cewa saqat hudiyatu shamsi illa li satihi. In ka ce iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hasken ranar ka muke bauta ma, ta hasken ranar ka muke neman taimako. Kaga me zaka faɗa sai ka ce iyyaka na'budu, iyyaka na'budu. Dole ya'un kin sai ka mata shadda, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. To dan haka kasancewar dole sai an tsaya an kyautata karatu na Al-Qur'ani. Lalle in shi limami dubban nashi ya fi sauran dama-dama, to shi ya dace ya zama to limami. Bannar liman in ne ba wuce ka'ida ta yi ba, to wannan bai ya halatta a kaurace masa a ce ba za a bi shi ba. Na'am. Wai dangane da jarrabawa, yadda al'amurra suka lalace hannun agogo ya koma baya. Na cewa wanda bai cancanta ba a ce ya samu sai ya samu, domin ya yi dogon hannu ya ba da wani abu. Wanda ya cancanta a ce ya samu sai ya ki samu, domin bai yi wani abu ba. Shin kai ya halatta wanda ka cancanta ka samu, kana tsoron za a maka mahudi ka ba da wani abu domin abin da yake na haƙƙinka ya sadu zuwa gare ka? Al'amarin jarrabawa al'amari ne wanda yake na gaibu. An gane ko? Sai in sakamako ya fito za ka iya sanin ka ci ko baka ci ba. Maganar in har ka san ka cancanta, lalle akwai lokacin da mutum a iya kyautata zaton shi, duk tambayoyin da aka yi ya tabbata cewa ya amsa su, kuma a iya kiyasin shi, kowace tambaya dama an kiyasce mata daraja. Wanda ya amsa tambaya kaza yana da daraja kaza, tambaya kaza tana da daraja kaza. A iya lissafin ka ka tabbata wannan tambayoyi da aka yi yanda ake bukata ka ba da amsa. Da ka gama raskwana sai ka tabbatar da cewa daraja kaza ce take ba mutum samun wannan jarabawa, kai lissafin cewa ka samu. A wannan a iyarin jayin zatanka kana da iya tabbatar da cewa ka samu. A irin wannan hali in ka tabbatar da cewa za a iya maka makarkashiya, in har baka ba da wani abu ba, kana iya ba da wani abu domin haƙƙinka ya fito. An gane ku? Wannan abu da ka bada kai a matsayinka ba rashuwa ba ce, amma wanda ya karɓa rashuwa ne. Amma kuma sai in ka tabbata ka ci, kuma ka tabbata in baka bada ba ba a baka ba. Amma duk wanda ya san bai amsa tambayoyi bai bada wani abu a sunan cewa a bashi jarabawa, wannan haramun ne. An gane ku? In kaddara cewa wannan ita ce shahadar shi ta ƙarshe, duk abin da zai karɓa na albashi wannan haramun ne. Subutu ne yake ci. To don haka kasancewar ita kuma jarrabawa hallo amana ce, bayya halatta a gwada ma mutane, na cewa ai a gwada ma yara su ba da amsa. Menene fa'idar tsawon shekara tun daga farko har ƙarshe wata tara ana karantar da su, a zo kuma a ce jarrabawa sai an nuna maka? Menene fa'idar haka? Kowa in dai haka ne, kowa ya zama shi a gida, sai ran jarrabawa su zo cikin sa, in ya so a gwada musu. wani kan iya cewa in nan ba ku gada ba ai su wasu gadawa suke. Maganar in wani yana gadawa, wannan in wani ya lalace sai a ce kai ma ka lalace. Ita jarabawa amana ce, in ba ta hanyar jarabawa ba ba a rabe tsakanin farin tsakuwa da azurfa, a rabe tsakanin dinduma da dankamewa, a san wane ne ya dace da wanda bai dace ba. Wanda jarabawa karantarwa ce ta magabatan kwarai, ka koma malaman hadisi, junansu ya juna jarabawa suke ma ɗalibansu. Duk da cewa akwai wata kissa wasu malamai sun raunana ta, ta da Imamul Bukhari lokacin da ya je birnin Baghdad, malaman Baghdad suka shirya masa jarabawa ta musamman. Aka zabo hadisi 100, kowanne ɗalibi aka ba shi hadisi guda, kuma dukkan hadisan 100 sai aka canza musu sanadi da matani. Wannan matani sai a ɗauka sai a rakkaba masa wani matani na daban. Aka tashi aka ma da Imamul Bukhari tambaya tun daga farko har ƙarshe hadisi 100, sannan kowanne sai da ya daidaita shi ya maida musu shi yadda yake. To lalle ba dan komai ba ake jarabawa, dan abuwa a gane wane ne ƙwararre, wanda ya dace karantar da al'umma da wanda bai dace ba, shine fa'idar jarabawa. Amma maganar a gwada ma yara, wannan duka bai ya dacewa. A ka'ida, ka'idodin da aka ajiye an yi ne dan a jarraba, ba dan a nuna ma jama'a ba. Don haka maganar in wani yana nunawa, wannan kai bai shafe ka ba. Man amila salihan fali nafsihi wa man asa'a fa alaiha. Don haka dai a takaice na ka ba da kuɗi domin a baka jarrabawa, alhali baka cancanta ba, wannan haramun ne, bai ya halatta. Gara ka ɗau haƙuri, Allah ya canza maka abin da ya fiye maka alkhairi. Ba dole ba ne ba sai a bariki za ka zaunan cinka da shanka yake, an gane ko? Ba sai in wata ya mutu ba za ka je ka miƙa hannu a baka albashi, wannan ba shi ba ne. Arziki tuntuna Allah ya riga ya kasa, kowa akwai rabon shi. Mutum nawa ya yi lafarkin, a ƙarshe duk wata shahada da ake buƙata ya samu, kuma Allah ya haramta masa aiki a bariki, da yake rabon nashi ba anan bai yake. Mutum nawa wanda bai iya bar rubuta sunan shi, wanda sai iya ɗaukar nauyin ma'aikatan Nijar gaba ɗaya, sai ya musu albashi. Wannan duka ba haka ba ne, wannan kawai iya al'amari ne ka kama sabani. Allah shi ya san inda rabon bawa yake. Na'am. Wai hukuncin jama'ar da suka ki sadar da sahu suka koma baya, alhali ga gabansu na sahu bai cika ba. Tambayar da muke a nan, suna ganin liman ko suna ganin mamun da suke koyi da shi? In suna ganin liman ko suna ganin mamun da suke koyi da shi, sallarsu salla ce ingantacciya, illa kasancewar sun zo da abu wanda yake na haramu, wato shine karkasa sahu. Bai ya halatta sahu, juna da juna ake sadar da shi. Saba sahu wannan haramun ne, an gane ko? Raba sahu wannan haramun ne. Amma inda mutum ɗaya ne zai koma baya, shi kadai ya tsaya ya yi sallah, alhali akwai inda zai iya kutsawa a sahu na gaba, to wannan sallar shi sallah ce ɓatacciya, kamar yadda malamai suka jama'a hadisa. Amma in jama'a ce suka koma da baya suka ki sadar da sahu, alhali suna ganin liman ko suna ganin mamun da suke koyi da shi, sallar su sallah ce ingantacciya, tawayayya, kuma sun zo da aiki na haramun, shine wato raba sahu. Shi sahu juna da juna ake buƙatar a sadar da shi. Sahu na biyu ya zamanto yana kusantar sahu na farko, na uku ya zamanto yana kusantar na biyu, kuma tsakanin jama'a ya zamanto sun haɗa junansu da juna. Ba bambanci tsakanin juma'a da wata sallah. Darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala, mun tsaya ƙarshen wato aya ta 56, wanda kafin ita Ubangiji subhanahu wa ta'ala na nuna mana ƙarshen zalunci. Ƙarshen zalunci shine nadama. Duk wani azzalimi sai yayi nadama a ranar da nadama ba za ta amfane shi ba. kamar yadda Ubangiji ta'ala ke cewa wa anzirin nas yawma ya'tihimul azab fa yaqulu alladhina zalamu rabbana akhirna ila ajalin qaribin nujib da'watak wa nattabi'ur rusul awalam takunu aqsamtum min qablu ma lakum min zawal wa sakantum fi masakin alladhina zalamu anfusahum wa tabayyana lakum kayfa fa'alna bihim wa darabna lakum al-amsal. Ubangiji ta'ala yace ka gargadi jama'a, an gane ku, yawma ya'tihimul azab, game da yinin da azabar Allah ke zo musu, ita ce shine yini na alkiyama. Wannan yini din ya zo, Ubangiji ta'ala yace fa yaqulu allazina zalamu, waɗanda suka zalunci kawunansu suka karyata manzannin Allah, zaka ji sun faɗa fa yaqulu allazina zalamu rabbana akhirna, sai su ce ya ubangijinmu jinkirta mana ila ajalin qaribin, izuwa wani lokaci wanda yake takaitacce, nujib da'awataka, mu karba kiranka, wa nattabi'ur rusul, manzannin da ka turo kuma mu yi musu biyayya. Ubangiji ta'ala sai ya ba su amsa, awalam takunu aqsamtum min qablu ma lakum min zawal, Ubangiji ta'ala ya ce shin ba ku zamantu ba kun yi rantsuwa a duniya cewa ba ku ba gushewa daga gare ta cewa kun zo zama? Allah ya ce kar ku manta fa, wa sakantum fi masakin allazina zalamu anfusahum, kun zauna mazaunan jama'ar da suka zalunci kawunansu wanda suka karyata manzannin Allah, wa tabayyana lakum kayfa fa'alna bihim, Allah ya ce al'amari ko ya bayyana gare ku yanda muka aikata da su, shine karshen su tabewa da halaka. To shine anan Allah ya ce walau anna li kulli nafsin zalamat ma fil ardi laftadat bi, da a ce kowace rai a ranar kiyama tana da mallakar abinda ke duran ƙasa gaba daya na dukiya da mulki. Ubangiji ta'ala ya ce laftadat bi, da za ta bada wannan duk abinda ta mallaka domin ta fanshi kanta daga azabar Allah. Bawa a ranar kiyama, inda a ce shi yake da mallakar duniya da abin da ke cikinta gaba daya, a ce ya bada yayi belin kansa game da azabar Allah, wallahi zai iya badawa. Wanda bayani ya gabata, fadar Allah subhanahu wa ta'ala, innal ladhina kafaru wa matu wa hum kuffaru falan yuqbala min ahadihim mil'ul ardi dhahaban walaw iftada bi ulaika lahum azabun alim wa ma lahum min nasirin, lalle waɗanda suka kafirce ma ubangijinsu suka mutu halin suna kafirai. Ubangiji ta'ala ya ce falan yuqbala min ahadihim mil'ul ardi zahaban, ɗayan su Allah ya ce ba za a karfi cikin ƙasa da zinari, ma'ana da zai bada cikin ƙasa gaba ɗayan ta da zinari domin yayi belin kansa. Ubangiji ta'ala ya ce ba za a karba ba, wala wifta dabi, ko da zai fanshi kansa da wannan dukiya. To dan haka ya beli mutum fansar kanshi tun a rayuwar duniya, mutum yake belin kansa, idan ka sake lokaci ya fure, to wallahi tallahi mutum zai yi nadama a lokacin da nadama ba za ta amfane shi ba. Dukiyar da Allah ya mallaka maka a rayuwarka ta duniya da koshin lafiya da Allah ya baka, da shi ne za ka yi ƙoƙari ka yi belin kanka game da azabar Allah. Abinda aka ce ka yi ka yi, abinda aka ce ka daina ka daina. Shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ke cewa a ranar kiyama za a zo da bawa a tsida shi gaban Ubangiji subhanahu wataala. Ubangiji ta'ala ya ce ya bawa na, kaddara cewa duniya da abin da ke cikinta gaba ɗaya naka ne, shin za ka iya sadaukantar da wannan dukiya a yau ka fanshi rayuwarka? Ya ce ya Ubangiji na, ya ce wallahi ko da sama da dinkin haka ne zan iya badawa. Ubangiji ta'ala sai ya ce aikwa abu wanda yake kankanne na nema daga wajenka, amma ka ki cewa dole sai ka tsangare mu, la ilaha illallah aka nema ka faɗa ka yi aiki da abinda ta kunsa ka ki, don haka a yau ba abinda ka cancanta illa azaba. Wannan kalima kalimatul ikhlas, ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, ita kadai Ubangiji subhanahu wa ta'ala yake nema daga wajenmu, mu furta ta da harshenmu, mu kudirce ma'anarta da zuciyarmu, mu yi aiki da abinda ta kunsa gaba uwa mu su aikata, shi kadai Allah yake da bukata game da mu. da wannan kalima ce mutumin da ya kiyaye ta zai bi din kanshi a yini na alkiyama. Amma duk abin da ka tara na dukiya da duk abin da ka tara na yaya da duk mulkin da kake da shi iya bakin shi duniya a ranar kiyama daidai da misu kara zarra ba za ka amfana da komai daga cikin su. Matukar baka samu Ubangiji subhanahu wata'ala da zuciya wadda take lafiyayya mai cike da tauhidi da biyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Yawma la yanfa'u malun wala banun illa man ata Allah biqalbin salim. Da haka yace walau anna li kulli nafsin, Ubangiji ta'ala yace da a ce kowace rai tana da mafil ardi abinda ke doran kasa gaba ɗaya na dukiya, Ubangiji ta'ala yace labda da tibi da ta banshi kansa da kanta da shi a yini na alkiyama. Wa asarru nadamata, Allah yace shugabanni sun boye ma mabiya nadama a wannan yini, lamma ra'aw al'azaba, a lokacin da suka ga azabar Allah ido da ido. Shugabanni na bata wanda aka musu biyayya ido rife, idan alkiyama ta yi suka ga azabar Allah ido da ido da su da mabiyansu gaba ɗaya sun hallaka a wannan lokaci, sai su koye nadama, ba za su nuna kasawa ba. An gane ku? Ashe abin duk cika baki ne. A yau a rayuwa ta duniya za ka ga mutum ya yi abu, a ƙarshe zai gane cewa ya jefa kanshi a cikin hallaka, amma don ƙin kasawa wai ba zai gudu ba ya ja da baya, sai ya ringa koye ma waɗanda suke na ƙasa da shi na dama cewa shi wa har yanzu shi wa bai yi na dama ba akan abin da yake. To shi ne Allah ya ce wa asarrun na damata, shugabanni sun koye ma wato mabiya na dama, lamma ra'aw al'azaba, lokacin da suka ga azabar Allah ido da ido. Ko kuma ka ce wa asarrun na damata kenan mabiya sun bayyanar da nadama, lamma ra'aw al'azaba, lokacin da suka ga azabar Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Domin lafazin al-isra' yana daga cikin rawatul abdal, yana daukan ma'anar koyewa kuma yana daukan ma'anar bayyanawa, da kowanne kana iya fassara wannan kalima wa sarrun nadamata, shugabanni sun koye ma mabiya nadama kenan yayin da suka ga azabar Allah. Ko ka ce mabiya sun bayyana nadama akan biyayyar da suka ma shugabanni na bata a lokacin da suka ga azabar Allah, kamar yadda aya ta gabata, iz tabarra allazina tubi'u min allazina tabu wa ra'aw al'azaba wa taqaffa'at bihim al'asbab wa qala allazina tabu law anna lana karratan falatabarra minhum kama tabarra'u minna kadhalika yurihim Allahu a'malahum hasaratin 'alayhim wa ma hum bikharijin min an-nar. Shine Allah yace wa qudi bainahum bil qisti, arannan an rabe tsakanin su, wato an yanke hukunci tsakanin su da adalci. An gane ko? Da kai wanda kai kiran mutane zuwa ga halaka, da waɗanda suka maka biyayya ido rufe gaba ɗaya makoma ita ce wuta, tunda Allah ya riga ya yanke mana hujja, Allah ya turo mana manzanni, manzannin nan Allah ya turo su da babban sako, shine littafin da Allah ya saukar, haka manzon Allah ya zo mana da Alkur'ani. Kuma wannan Alkur'ani manzon Allah da ya tafi ya bara mana shi da sunnar shi, wanda abubuwa ne biyu matukar za mu yi ruko da su ba za mu bace ba har abada, kuma ba inda za su taka birki da wanda ya bi su illa aljanna abubakiyam. Don haka ba ka da wani uzuri, duk abin da wani zai ce maka ikaza ko ka bar kaza, ce Allah ne ya faɗa ko manzonsa. Wannan Alkur'ani shine hujja ta Ubangiji subhanahu wa ta'ala akan bayinsa. Baka ce ba ba a karantar da kai ba, manzannin Allah sun zo sun isar da sako, kuma sun gadar ma da malamai, ba dare ba rana malamai karantarwa suke, malamai karantarwa suke. Duk wanda ka masa biyayya a ido rife ya sanya ka sarrafa masa haƙƙin Allah, to makoma da kai da shi ita ce wuta, da kai da shi za ku la'anci juna a ranar kiyama, kamar yadda Ubangiji ta'ala yake faɗa mana a can cikin suratul Ahzab. An gane ko? Wa qalu inna adana sadatana wa kubara'ana fa'adalluna sabila, rabbana atihim dhifain min al'adhabi wa la'anhum la'anan kabira, ko kuma wa la'anhum la'anan katira. An gane ko? Ubangiji ta'ala yake cewa a ranar kiyama zaka ji wadanda suka yi sakina dafi suna fada ya laitana aba'ana Allah wa aba'ana Rasula. Kai can mu ina ma a ce mun ma ubangijin mu biyayya, ina ma a ce mun ma manzon sa biyayya. Wa qalu sai su fada wai hamzari ne suke badawa, inna aba'ana sadatana, lalle mu mun ma shugabannin mu biyayya, biyayya ido rufe. Wa kubara'ana da manyan gari kawai sun muka bi. Fa aballuna sabila, dan haka sai suka kautar da mu daga tafarki wanda yake madaidaici. Sai su ce rabbana ya ubangijinmu, waɗannan shugabanni namu da waɗannan manya waɗanda suka dora mu akan kadarko na hallaka, atihim bi'ifaini min al'azab, ya Allah ka linka musu azaba linki linki, ka linka musu ita linki biyu, azabar da suka cancanta kai musu ya Allah ka linka musu. Wal'anhum la'anan kabira, ya Allah ka la'ance su, ka tsine musu albarka, tsinewa wadda take mai girma. To dan haka anan wallahi tallahi dole mutum ya tsaya da ido wanda yake na basira, ya san menene zai yi a rayuwarsa. Karka tsaya kai aikin baban giwa kamar yadda Hausawa suke fada, ko kuma noman goji kai ta tuki banza, ashe kai ka shekara da shekaru kana ayyuka, ashe aiki ne kake wanda yake na bid'a, wanda aiki na bid'a ko daidai da misqala zarra Allah ba zai karba ba a ranar kiyama. Qul hal unabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladhina dhalla sa'yuhum fil hayati ad-dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Kana zakan cewa ka tara ayyuka da yawa sai an wayi gari kiyama ka ga daidai da misqala zarra bakka. To shine Allah ya ce wa qudiya bainahum bil qisti, an yanke hukunci tsakanin su, su mabiya da shugabanni da adalci, ma'ana gaba ɗayan su wuta ne. Wa hum la yuzlamuna, Allah ya ce alhali su ku ba a zaluntar su. Duk abinda ka same shi a ranar kiyama in mai kyau ne sai kama Allah godiya, in mara kyau ne karka zargi kowa illa kanka. Haka Ubangiji ta'ala da kansa ya faɗa a cikin hadisi sahihi, an gane ko, kamar yadda hadisin yake cikin sahihu a wannan sahihu Muslim, ya ibadi innama hiya a'malukum uhsiha lakum thumma uwaffikum iyyaha faman wajada khayran falyahmadillah wa man wajada ghayra dhalika fala yadumanna illa nafsa. Shine sai yace ala inna lillahi ma fis samawati wal ardi, ku saurara, duk abin da ke cikin sammai da abin da ke cikin kasai lillahi mallaka ne ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala, bayya tarayya da kowa, halittun da suke cikin sammai da kasai gaba ɗayan bayan sa ne, duk wani abu da yake cikin sammai da kasai kuma gaba ɗaya mallaka ce ta Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Haka duk abin da ke cikin sammai da kasai Ubangiji ta'ala shi kadai ne ya halicce su. Sai ce ala ku saurara, inna wa'adallahi haqqun, lalle alƙawarin Allah na zawwar alkiyama alƙawari ne wanda yake na gaskiya. Walakinna aktharuhum la ya'lamun, sai dai mafi yawan jama'a ba sa sanin haka. An gane ku, inda ka tabbata ka yi yakinin cewa alkiyama gaskiya ce, to wallahi ba za ka samu sakewa ba. Iya rayuwarka abinda zai zame maka guzuri a ranar kiyama shine zaka wani rayuwa ta duniya zaka maida ta gefe. Haka manzon Allah ya ce kaifa an'am, ta yaya zan ji dadi da rayuwar duniya. Wa sahibul qarni kad iltaqama alqarna yantaziru alizna aw kama qala alhadi, mala'ikan da Allah ya wakilta game da busa kaho, manzon Allah ya ce ya kafa kafan a bakin sa, jiran izini yake na Ubangiji subhanahu wataala. Manzon Allah ya ce yaya zan yi ji dadi da rayuwar duniya, sai ya ce huwa yuhyi wa yumitu, Ubangiji ta'ala shi ke rayar da bayansa, wa yumitu kuma shi ke karɓar rayuwar waɗanda lokacinsu ya yi, wa ilaihi turja'un, kowa da komai gabaɗi zuwa gare shi ne za a maida a ƙarshe a gobe kiyama. A'udhu billahi minash shaitanir rajim, qala Allahu tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhan nasu qad ja'atkum maw'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fi s-suduri wa hudaw wa rahmatun lil mu'minin qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidhalika falyafrahu huwa khayrun mimma yajma'un qul ara'aytum ma anzala Allahu lakum min rizqin faja'altum minhu haraman wa halala qul Allahu adhina lakum am 'ala Allahi taftarun وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة inna allaha lazu fadlin ala nnasi walakinna aktharahum la yashkurun. Ubangiji ta'ala ke cewa ya ayyuhan nas, ya ku jama'a, qad ja'atkum maw'izatun min rabbikum, tabbas tunatarwa da gargadi ya zo muku daga wajen ubangijinku, shine alqur'ani, wa shifa'un, da wata waraka ta musamman. An gane ku? Waraka wadda take hissiya ma'anawiya. Alqur'ani waraka ne ta bangare biyu. A farko dai alqur'ani duk wata cuta wadda take a ma'anance ba maganinta illa alqur'ani da sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Kafirci cuta ce, shirka da ubangiji subhanahu wataala cuta ce, bid'a cuta ce, qita cuta ce, hasada rashin lafiya ce da makamantansu. Shin me ke maganin irin wannan rashin lafiya? Ayoyin alqur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Duk wata cuta, wata rashin lafiya ma'anawiya wanda mahallinta shine zuciya, ba maganinta illa alqur'ani. Shi yake wanke zuciyar bawa game da dukkan wani datti wanda ubangiji subhanahu wataala baya bukata, kuma abinda zai maye gurbin kai tsaye shine abinda Allah yake so yake kauna. Sannan cuta wadda take hissiya, wadda aka iya gani ko aka iya jinta, maganinta shine alqur'ani. An gane ko? A karanta alqur'ani da neman albarka da karatunsa, da kama kafa da karatun alqur'ani akan cewa Allah ya baka lafiya game da rashin lafiyar da kake dauke da ita. Dan haka Allah ya ce can, amma wannan waraka fa kamar yanda Allah ya kayyade a nan, ba ga kowa ba alqur'ani yake zamantuwa waraka sai ga mu'mini. Wa nunazzilu min alqur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidu adh-dhalimina illa khasara. Az-zalimai ba abinda alqur'ani yake dada musu face tabewa da halaka. Shine anan kamar yanda yake cewa can, qul huwa lil ladina amanu hudan wa shifa, ce da su alqur'ani waraka ne da shiriya, amma ga wanda suka yi imani kadai. Shine anan Allah ya ce qad ja'atukum maw'izatun min rabbikum, ya ku jama'a tabbas wato gargadi ya zo muku daga wajen ubangijinku, shine alqur'ani da sunna. Wa shifa'un lima fi suduri, da waraka game da abin da ke cikin zukata, abin da ake nihi da asudur alqulub, domin an ambaci zuciya ne da mahallin da take ciki a gangan jikin bawa. Sai ya ce wa hudan, kuma da shiriya ta musamman. An gane ku? Da shiriya. Idan aka ce alhuda, abinda ake nihi kamar yanda malamai suka ce ad-dilalatul musilatu ila al-maqlub, abinda zai maka jagora ya kai ka zuwa samun abinda kake so kake kauna, shine ake kira da shiriya. Wa hudan kenan da shiriya game da bata. Wa rahmatun, wato da jin kai, lil mu'minina, wato ga masu imani. Kaga anan Allah ya kayyade waɗannan abubuwa kamar guda hudu, ba kowa ba yake samun su sai wanda ya siffanta da wannan sifa ta imani. Ba wanda alqur'ani ke zame masa gargadi sai mu'mini. An gane ku? Dan haka Allah yake cewa wa zakkir fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin, i gargadi, domin gargadi yana amfanar mu'minai. Dan haka shine Allah yace ya ku jama'a qad ja'atkum maw'izatun min rabbikum, gargadi ya zo muku daga wajen ubangijinku. Abu na biyu sai ya ce shifa'un, waraka kenan. Abu na uku hudan, shiriya, wanda shiriya ita ce abu wadda take mai tsada, duk wanda ya same ta ya ci nasara a rayuwarsa ta duniya da makoma lahira. Wanda manzon Allah har ya gama rayuwarsa, Abdullahi dan Mas'ud ya ce addu'ar da manzon Allah ya cika yi a rayuwarsa shine Allahumma inni as'aluka al-huda wa tuqa wa al-afafa wa al-ghina. Abu na hudu sai ya ce wa rahmatun, da jin kai, amma da mu'minina, ga masu imani da ubangijinsu. Sai Allah ya ce qul, ce da su bi fadlillahi, da fadla ta ubangiji subhanahu wa ta'ala, wa bi rahmatihi, da jin kansa, fa bi zalika falyafrahu, da waɗannan abubuwa biyu Ubangiji ta'ala ya ce bayina su farin ciki su yi murna. Huwa waɗannan abubuwa khairu mimma yajma'una, Ubangiji ta'ala ya ce shi ya fi game da duk abin da suke tarawa na rayuwar duniya. Fadala ta Ubangiji subhanahu wa ta'ala da jin kansa ya fi duk abin da mutum ke tarawa ke fafutuka, wato game da nema na rayuwar duniya. To dangane da fadlullahi, al-imam mujahid da katada Allah ya ji kansu suka ce abinda ake nufi da fadlullahi shine al-iman, imani da Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Wa bi rahmatihi suka ce al-qur'an, kenan qulbi fadlillahi ce da imani da Ubangiji subhanahu wa ta'ala da yama bayan sa dace. Wa bi rahmatihi da al-qur'anin da ya saukar ma manzansa, fa bi zalika falyafrahu, da waɗannan abubuwa biyu bayi su farin ciki. Abu Sa'id al-Khudri Allah ya kara masa yadda yace abinda ake nini da fadlullahi yace al-qur'an, wa rahmatuhu abinda ake nini yace an ja'alana min ahlihi, da Allah ya sanya mu mabiyan al-qur'an. An gane ku?
Na'am.
Wa bi rahmatihi ay wa bi an ja'alana min ahlihi, da maida mu da Allah ya yi cewa muna daga cikin mabiyan al-Qur'ani. To da wannan abubuwa biyu ya dace, ya yi zama wajibi a kanmu mai farin ciki. Abdullahi dan Umar ya ce bi fadlillahi, sai ya ce ayi al-Islam, wa bi rahmatihi sai ya ce tazyinuhu fil qalb, musuluncin nan da Allah ya azurta mu da shi. Wa bi rahmatihi, ta kawatawar da Allah ya yama musulunci a cikin zukatanmu. To wannan mai farin ciki da su. ولكن الله حبب اليكم الايمان وزينه في قلوبكم وكره اليكم الكفر والفسوق والعصيان اولئك هم الراشدون. خالد ابن معدان يجي فضل الله على الاسلام كما عند ابن عمر يفدا ورحمته سي يجي السنن سنه تمنزل الله صلى الله عليه وسلم. ان قال قوس مالمي suka ce فضل الله abinda ake nihi imani wa bi rahmatihi ita ce aljanna. Gaba ɗayan maganganun nan ba su da cin karo da juna. An gane ku? Duka kewayeniya ce ake abu ɗaya. To amma wasu suna fassara bi fadlillahi da fadala ta Allah shi ne kenan musulunci, wa bi rahmatihi da manzansa Muhammad sallallahu alaihi wasallama, haka wasu suke fassarawa. Ita ma ta yi manzan Allah rahama ne. An gane ku? Wa rahmatul lillazina amanu minkum bil mu'minina raufun rahim wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Sai yace fa bizalika falyafrahu, amma anan gizo yake saka. Fa bizalika, game da waɗannan abubuwa bi falyafrahu, jama'a su farin ciki. To yaya za a yi wannan farin ciki? Sai mu koma mu gano shi manzon da ya zo mana da alqur'ani, wanda Allah ya tankadi ya rauraye ya zabe shi ya turo shi domin fitar da al'umma daga cikin duhu na kafirci zuwa hasken imani, yaya yayi farin cikin mabiyansa ta tattu zababbu zarata wanda Allah ya tankadi ya rauraye ya zabe su domin su zamanto abokan zama na manzon shi, yaya suka yi wannan farin ciki? Waɗanda suka biyo bayan su tabi'ai, yaya suka yi wannan farin ciki? Atba'ut tabi'in, yaya suka yi wannan farin ciki? Wanda manzon Allah ya nuna cewa su ne fiyayyen al'umma. Khairun nasi karni kumal ladina yalunhum kumal ladina yalunhum, fiyayyen al'umma, fiyayyen jama'a, manzon Allah ya ce karni jama'ar da suka zauna da ni su ne sahabba. Kumal ladina yalunhum, sannan waɗanda suke biyansu su ne tabi'ai. Kumal ladina yalunhum, sannan waɗanda suka biyo bayan su ne atba'ut tabi'i. Sai mu koma mu waiwaya yaya suka yi wannan farin ciki. In har muna takamar muna da fahimta game da Al-Qur'ani da sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, tambayar da muke da fahimtar mu da tasu tawa ta garawani tasu sun yi mu fahimtar wannan Al-Qur'ani, Al-Qur'anin nan a gaban su ya sauka sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, kuma duk abin da Allah ya yi umarni a cikin wannan Al-Qur'ani a aikace suka ganshi gaba da gaba a wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Kamar yadda Bature yake cewa, kamar misali mutum ya nemi ilimi, ka yi abu ilmiyan amaliya, kayi shi a ilmanci kuma kayi shi kenan a aikaci. To haka Al-Qur'anin nan ya sauka a gaban su. Haka waɗanda suka biyo baya tabi'ai sun yi karatu a wajen sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, jama'ar da Al-Qur'ani ya sauka a gaban su wanda su suka rubuta shi, tabi'ai a wajen su suka yi karatu, atba'u tabi'in kuma a wajen tabi'ai suka yi karatu. Sai mu koma mu gano yaya suka yi wannan farin ciki. Daga ƙasa ya kamata a fara ko daga sama? Daga sama. An gane ko? Shi wanda ya zo da wannan aya, ya zo da wannan Al-Qur'ani gaba ɗaya, ya yi farin ciki game da turowar da Ubangiji Subhanahu wa ta'ala ya masa domin fitar da al'umma daga cikin duhu na kafirci zuwa haske na imani. Azan Allah ya yi farin ciki, matukar farin ciki da wannan zaɓi da Ubangiji Subhanahu wa ta'ala ya masa. Lallai hadisi ne sahihi, manzon Allah yana azumi a ranar Litinin. Aka tambaye shi ya ce rana ce wadda aka haife ni, kuma ya inganta daga wajensa, menene makasudin kake yin azumin Alhamis da Litinin? Ya ce domin Litinin da Alhamis ake bujiro da ayyukan bayi ga Ubangiji Subhanahu wa ta'ala. Manzon Allah ya ce ina da buƙatar a zo da aiki na halin ina azumi. Kenan in har mu mabiyan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ne na haƙiƙa, ba da awar baka ba, yanda yayi wannan farin ciki haka ya dace mu yi. An gane ko? Azumin Litinin a sanadiyar aihuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama samar da shi zuwa ga al'umma. Din Litinin in muna da dama kenan mu yi azumi, kamar yanda shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yi. Kenan ya nuna mana yanda ya dace mu yi farin ciki da aihuwarsa. Ba a hadisi sahihi ba, ko a baifi babu cewa ga wata rana da ta kewayo ta shekara manzon Allah ya tara jama'a, ko ya zo ya zauna da iyalin gidanshi a matsayin cewa zai ma kansa maulidi. An gane ko babu? Kuma wanda suka fi kowa fahimta Al-Qur'ani sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, su Abubakar da Umar da sauransu. Ba a taɓa samun cewa ranar aihuwar manzon Allah ta kewayo 12 ga watan Rabi'ul Awwal, sun zo sun taru sun yi maulidin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Ba a taɓa samu ba. Haka kuma idan ka dawo tabi'ai, ba a taɓa samu wanda ya zo ya zauna da sunan maulidi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba. Haka a cikin atba'ut tabi'i. Su kansu waɗanda suke cewa ayi sun tabbatar da cewa maulidi ba a kirkire shi ba sai a shekara ta 600 bayan wucewar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, da shekara 600 Taramiba wata daula ce Fadimiyya Misrawa da aka yi su, su suka kirkira maulidi. Wani sarki daga cikin sarakunansu shi ya kirkira maulidi. A shekarar da ya kirkira maulidi sai da suka kirkira maulidi 12 na shugabanninsu. Me yasa ka kirkira shi? Yace ƴan mushaw muka ga suna ma Annabi Isa, mu kuma muka ga ya dace mu ma mu ma manzon mu. Ka ji fa hujja? Ƴan mushaw suka ga suna ma Annabi Isa, su ma suka kwaikwaye su. Su duk masu cewa ayi gaba ɗayan su sun tabbata a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba yi ba. Sahabbai ba su yi ba, tabi'ai ba su yi ba, atba'u tabi'i ba su yi ba. In kuwa har sun yi, ce ya kawo maka ba ma nasi na hadisi ba, ba aya ta Al-Qur'ani ba, ya kawo maka a cikin littafi daga cikin littattafan fiqh, ya ɗauka tun daga qawa'idi ya kai har mudawwana, cewa ga wani malami ya zo da mas'alar cewa akan iya yin maulidi, ya kawo maka. Dukkan malaman nan a cikinsu ba wanda ya yi bayanin cewa a yi maulidin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Ko ma wani ya faɗa a sharhi ba a nasi ba, ko a sharhi ko a nasi ya faɗa ba hujja ba ce, sai ya kawo dalilin da ya tabbatar da a iya yi. In kuma ya kawo dalilin a iya yi, sai mu ce da fahimtarka da ta su waɗancan, waye ya fahimta? Wanda suka rawaito hadisin sahibul baiti ajrabi mafi, mai ɗaki shi yafi kowa sanin abin da yake ɗakin shi. wanda suka rawaito hadisin ba su fahimce shi bane sai yau kai ka fahimta za a iya tarar maulidi a daren 12 ga watan Rabiul Awwal ko kuma sun sani boyewa suka yi wannan kuma kana tuhumar su cewa sun hayinci Allah sun hayinci manzansa ko kuma ba su gano bane ba sai kai ka gano kenan ka siffanta su da jahilci da dakikanci to dan haka kasancewar abu ne wanda an zo an kirkira shi ne ba dan komai ba dan cin kare ba babbaka su wanda suka kirkira damai din shi'a ne wanda ka je ka ga maulidin da suke a tsawon shekara ya wuce a lissafa yau ayi nawa ne gobe ayi nawa ne jibi ayi nawa ne ko nan da maulidi daya ake yi amma yanzu a garin nan maulidi nawa ake yi aje ka tambaya kai ni a iya sani na kusan uku ake yi to dan haka kasancewar arabu da guzuma ne a halbukar sana domin farauce abin da ke aljihun jama'a kuma domin sheke aya ayi abin da aka ga dama a zagi wanda aka ga dama a musguna ma wanda aka ga dama dan haka aka kirkira wannan abu kuma ba nan ta tsaya ba da aka raba da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama dan amma wasu ne wanda ake da awarwali ta kagure su idan suka ce ba za su yi manzon Allah ba to mutane ba za wancan na shehunnan su da wanda ake da awarcewa waliyai ne ba zai samu karbuwa ba dan haka sai suka raba da wannan ake wancan to dan haka kasancewar kuma sai suka zo suka bashi wani matsayi idan ka tambaye su dai al-ahkamu taklifiyya dai biyar ne kamar yadda malaman usul suka tabbatar akwai al-wujub al-wajib akwai al-haram sannan akwai al-mandub sannan kuma akwai al-makruh sannan kuma akwai al-mubah wai mai dama dama ne fa zai ce maka makruhi ne wani ya ce maka mustahabi ne shi ko mustahabi ba a gina shi dole sai da dalili tabbatacce daga cikin alqur'ani ko sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan haka wani malami da ya tsawaita bayani akan wannan mas'ala yace ba abin da ya rage sai ka aje shi mahalli daya daya haramun ne domin wuce gaban Allah ne da manzon sa ya ayyuhallazina amanu la tuqaddimu bayna yaday illahi wa rasuli ya ku jama'a ta mu'minai kar ku shiga gaban Allah kar ku shiga gaban manzon sa ka koma tafsir na Ibn Kathir yace kar ku aikata wani aiki da sunan ibada ko ku fadi wata fada da sunan ibada sai idan Allah ne yace ku fada ko manzon shi sallallahu alaihi wasallama yace fada sai idan Allah ne yace ku aikata ko manzon shi sallallahu alaihi wasallama yace ku aikata sai a tsaya ana ma mutane wani ma dindimi a ringa cewa ai bid'a ci ai a cikin bid'a ma akwai bid'a mai kyau menene hujjar ku akwai bid'a mai kyau ai Umar ya fito ya ga jama'a sun hadu ana sallah ta tarawihi sai yake cewa ni'matul bid'atu hadhihi ma dalla da wannan bid'a min yarda da Umar ya ce ma dalla da wannan bid'a Umar shine farkon wanda ya tattara jama'a ya shugabantar da limami ayi sallah ta tarawihi ba Umar bane ba kafin Umar manzon da yazo da wannan alqur'ani shi ya tattara jama'a ta tattaru manzon Allah ya wuce gaba ya musulmanci a sallah ta asha ka koma cikin sahihai da hadisi a cikin Ramadan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya fito masallaci ya sanya an masa wani dan kewaye na tabarma manzon Allah ya shiga yana sallah wasu sahabbai suka hango shi sai suka zo suka kabbara suka bi shi aka yi nafilfili aka yi tarawihi a gaba washe gari jama'a sai ta ƙara lumkuwa jama'a suka zo suka bi a yini na uku dare na uku sai da masallaci ya cika dare na hudu manzon Allah sai yake fitowa ya yi kwancinsa da aka wayi gari manzon Allah ya fito ya ce duk abin da kuke yi manzon Allah ya ce bai koyi ba gare ni na san abin da kuke kun zo kun tsaya baya na mun yi sallah manzon Allah ya ce abin da ya sa ban fito ba ina jin tsoron a farlanta muku kuma ku kasa yi shi yasa manzon Allah ya ki yin tazarci akan yin jami'i a sallah ta Asha. Manzon Allah ya gama rayuwarsa ya wuce, Abubakar ya biyo baya ya wuce, a lokacin Umar da ya zo masallaci sai ga jama'a kashi-kashi, wancan yana tashi, wancan yana tashi, wancan yana tashi, kowa yana daga karatun Alkur'ani. Umar ya ce ba haka ba za a yi, sai ya ga Ubay ibn Ka'ab wanda ya fi kowa ƙwarewa a wajen karatun Alkur'ani daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Umar ya shugabantar da shi, shine limami, ya ce jama'a su bi shi. Aka yi sallawa, shi gari an yi, Umar da ya fito ya gani abin ya burge shi, ya kayatar da shi, sai ya ce ni'imatul bid'atu hadhihi, ma dalla da wannan bid'a. Sai ka koma, me ake nihi da bid'a? In aka ce al-bid'a shine zawwa da sabon abu ba tare da wani misali ba, shine ake kira ba da bid'a. Ita ko bid'a ma'anarta a lugha ya sha bamban a ma'anarta wanda yake a shar'anci. A lugha ta Larabci in aka ce al-bid'a shine zawwa da sabon abu, yanzu misali wannan salula bid'a ce, amma a yare wanda yake na Larabci, domin wani abu ne wanda daga baya aka kirkire shi, wanda da babu shi. Duk wani abu wanda yake na rayuwa, wannan sunan shi bid'a a yaren Larabci, domin sabon abu ne wanda da babu shi aka zo da shi. Don haka Ubangiji ta'ala ya rada ma kanshi suna al-Badi, kamar yadda yake cewa badi'us samawati wal ard, Ubangiji ta'ala shi ya kage halitta sammai da kasai ba tare da ya ga hotonsu a wajen wani ba. To yanzu dan ka rike salula sai mu ce ka zo da bid'a kai laifi? Bid'a ce, amma menene ba addini ba ce? Burge salula ba addini ba ne, hawan keke ba addini ba ne ba. Wa zai ce yau in ka hau keke za a baka lada, ko yau ka hau mota kana da lada kaza? Abubuwa ne waɗanda suke na ci gaban rayuwa. To dan haka in aka ce bid'a a yaren wannan a shar'ance, wasu malamai suka ce ihdasu shay'in fi ddini yushbihu an yakuna minhu wa laysa minhu, farar da wani abu a cikin addini wanda yana kamantacceniya da addini amma baya cikin addini. Ka zo da wani abu yana kama da addini amma ba addini bane. Ko kuma kamar yadda al-Imam Shafi'i a cikin littafinsa al-Ittisam yake cewa dariqatun fi ddini muqtara'a tubati shar'iyya yuqsadu bis-suluki 'alayha al-mubalaghatu fi ta'budi lillahi 'azza wa jalla, yace wata sabuwar hanya ce wanda ake kaga a cikin addini, kaga kayyadewa bai, dariqatun fi ddini sai ce muqtara'a, hanya ce a bar kaga a cikin addini, sai yace tubahi shar'iyya, amma fa tana kamantacceniya da hanyar ramazan Allah ya zo da ita, sai yace yuqsadu bis-suluki 'alayha, ana nihi da bin wannan hanya al-mubalaghatu fi ta'budi lillahi azza wa jalla, kai matuka a wajen bauta ma Allah, ma'ana rashin wadatuwa da abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zuba shi. Dan bid'a koda bai fada maka ba bi lisani da maqal da lisanul hal yana gaya maka cewa abin da manzon Allah ya zuba shi bai wadace shi ba, bai isa ba sai ya kara wani abu. An gane ku, duk abinda manzon Allah ya zo da shi bai wadace shi ba. Wanda sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Ibn Mas'ud yake cewa ittabi'u wala tabtadi'u faqad kufitu, ku bi abinda aka ce ku yi, wala tabtadi'u kar ku kirkiri wata hanya, yace faqad kufitu, duk abinda zai kusantar da ku da ubangijin ku tuntuna an walatar da ku. Manzon Allah da kanshi yake cewa babu wani annabi daga annabawan da Allah ya turo face sai ya nuna ma al'ummarsa duk wani alkhairi iya saninsa, sai ya tsawatar da su game da wani sharri iya saninsa. Manzon Allah ya ce bambar duniya, ya ce duk abin da zai kusantar da ku da Ubangiji, manzon Allah ya ce na nuna muku. Duk abin da zai nisanta ku da Ubangiji, manzon Allah ya ce na nuna muku. A hajjinsa ta ban kwana, manzon Allah a taron jama'a ta sahabbai yake cewa da su, kusan da cewa Allah zai tsida ku a ranar kiyama, kuma zai muku tambaya game da ni, sakon shi na isar muku ko bai isar ba, wala nas'alanna alladhina ursila ilaihim wala nas'alanna al-mursalin, me za ku ba Ubangiji na amsa? sahabbai suka ce wallahi mun shaida mun tabbatar da amanar da ubangijinka ya dora maka ka isar kai galgadi matukar galgadi maza Allah sai ya daga ya tsarshi sama yake cewa Allahumma shahad Allahumma shahad Allahumma shahad ya Allah ka shaida ya Allah ka shaida ya Allah ka tabbatar da bayinka sun ce na isar da sakonka dan haka kafin ya bar duniya Allah ya turo da sako al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan Allah ya ce al-yawma a yanzu an gane ko anan al-yawma ana nihi kenan as-sa'a a wannan lokaci lokacin da manzon Allah yake tsaye da jama'ar shi a Arafa akmaltu lakum dinakum Allah ya ce na cika muku addini wa atmamtu ni'mati alaykum kuma na cika ni'imata akan ku wa raditu lakum al-islam dinan Allah ya ce na yarda muku da musulunci shine matsayin addinin da zai amfani mai shi a gobe kiyama din mai hankali in aka ce masa abu kaza cikakke ne ya san bai buƙatar kare yanzu in kana so ka gane haka yaro wanda ya dan fara wayo je ka cika randa da ruwa ko kuma ka cika kwano da ruwa sai ka bashi ruwa a wani wannan je ka cika wancan idan yazo in daina da hankali cewa zai maka ababa a cike yake ya san abu cikakke bai buƙatar kare ka cika kwalba da ruwa sai ka bashi wani gudu ka ce idan cika wancan cewa zai maka a cike yake to Allah ya ce ya cika addini amma dan bid'a ya ce bai cika ba yana ganin akwai wani abu wanda ya kamata a cike gurbin don haka al-Imam Malik Allah ya ji kansa da ya kalli wannan aya sai yake cewa kamar yanda almajirinsa Ibn al-Majishun ya rawaito al-Imam Malik yake cewa man za'ama anna fil islam bid'atan hasana faqad za'ama anna muhammadan sallallahu alayhi wa sallama khana ar-risala li'anna Allah ta'ala yaqulu al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan fama lam yakun yawma idhin dinan fala yakunu al-yawma dinan Al-Imam Malik yace duk mutumin da ya rayi cewa a cikin musulunci akwai wata kyaukyawar bid'a Al-Imam Malik yace wallahi tabbas ya rayi cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya haɗinci ubangijinsa ya masa magudi ya boye wani abu bai isar ba micece hujja Al-Imam Malik yace domin ubangiji ta'ala ya ce al-yawma akmaltu lakum dinakum a yau na cika muku addininku na cika ni'imata akan ku na yarda muku da musulunci a matsayin addini al-Imam Malik yace fa ma dam yakun yawma izin dina duk abinda bai zamanto ba addini a wancan lokaci yace fala yakunu al-yawma dina yace a yau ba zai zama addini ba sun tabbata sahabbai ba su yi taron maulidi ba tabi'ai ba su yi ba atba'u tabi'ina ba su yi ba al-Imam Malik yace duk abinda bai zama addini a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace fala yakunu al-yawma dina yace ayo ba zai zama addini ba shi anan in har kai ba maliki ne ya kamata ka zamanto da ka bi Imam Malik sau da kafa al-Imam Malik shi a iya abinda ya fahimta ya tabbatar da shi a musulunci ba bid'a ne kyau in ko ba maliki ne wanda yake na gaskiya ba da awar baka ba to kai ma ya kamata ka bi Imam Malik ka ce a musulunci ba bid'a ne kyau maganar maulidi bid'a ce mai kyau mai da ta gefe kuma haka hadisi ne sahihi Ibn Umar Allah ya kara masa yadda yake cewa kullu bid'atin balalatu wa in ra'aha an-nasu hasana dukkan bid'a bata ce koda mutane suna ganin kyanta azo azuba wannan kai ka ce bid'a ce mai kyau wa zai zame mana alƙali ya nuna mana kyawunta tunaninka ne zai nuna mana cewa mai kyau ce ko kuma tunani ya ko kuma tunanin wanci wa ne ta ina ake gane abu mai kyau ta shari'a al-Qur'ani da sunna ake gane abu mai kyau to wannan ko ya nuna abu ne sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da al-Qur'ani sun nuna abu ne mara kyau can Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasuli ku jama'a ta mu'mine kar ku shiga gaban Allah da manzansa ku kirkiri wani abu da sunan ibada wanda ba Allah bai ce ku yi ko ku faɗi wata faɗa da sunan ibada wanda ba Allah bai ce ku yi shi manzon Allah ya ce a daren 12 ga watan Rabiul Awwal ku zo ku taru ku yi murna da maulidina in muka yi kenan me muka yi mun shiga gaban Allah da gaban manzansa haka kuma a hadisi sahihi yace man ahadatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa radd duk mutumin da ya kirkiri wani abu a cikin lamarin nan namu me yake nihi da lamarin mu shine addini an gane ko abin da yake nihi da lamarin mu shine addini musulunci kenan sai yace ma laysa minhu abinda ba yayi da tushe a cikin sa manzon Allah yace fa huwa radd za a watsar masa da kayan shi wannan ana maganar wani yakan iya cewa to ai manzon Allah ka kalli lafazin shi man ahadatha wanda ya kirkira sai yace maka to ai ni ba kirkirawa bane gani ne ana yi ni ma nayi ni kuma menene laifi na sai ka aro wace riwaya ta cikin sahihu muslim man amila amalan laysa alaihi amruna fa huwa radd duk wanda ya aikata aiki aikin da babu umarnin mu a kansa ba Allah bai ce ai ba manzon sa bai ce ai manzon Allah yace fa huwa radd za a watsar masa da kayan shi gaban kaikai ne ba za a amsa ba an gane ko gaban kaikai ne ubangiji subhanahu wata'ala ba zai amsa ba dan haka sharadin ibada dole sai ta dace da karantarwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yanda haka ake bukata mu yi so ake mu bi shi sau da kafa abin da yi shine mai kyau abin da yi gari shine mara kyau kullu in kuntum tuhibunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim ce da su in har kun kasance kuna kaunar ubangijinku kuna son sa fattabi'uni to ku mun biyayya ku bi ni in har kun bi ni yuhibbukumullahu ubangiji ta'ala zai kaunace ku wayar firla kun zunu ba kun kuma zai gafarta muku zunubanku don haka al-imam ibn kasir a karkashin wannan aya ya zo da fadar wasu magabata an gane ku shine irin su abu ishaq ad-darimi da shi da wasu malami da al-hasan al-basri suke cewa wannan aya ita ce al-qali shi ibn kasir shine yace wannan aya ita ce al-qali wanda za ta rabe maka tsakanin suwane ne masoyan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suwane ne masu da'awar su alhali ko ba masoyan shi bane ita ce alkali in har kai masoyin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ne dole za a gani kana bin sunnar shi sau da kafa za ka bi sunnar shi da yawa waɗanda suke nan taron me shin fi sabilillahi in dai adalci za kai ka kalli yanda tsarin su yake akwai tsarin yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya siffanta cewa haka ake bukatar a samu mu'mini gaba dai zaka ga abubuwa sun yi hannun riga da karantarwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine yace to wannan aya ita ce alkali wanda za ta bambanta maka masoyan manzon Allah da masu da'awar su masoyan shi sune masu biyar shi sau da kafa wanda ba dare ba rana in gyara zama za su yi su tambaya wai yaya manzon Allah yake zama in za su ci abinci wai yaya manzon Allah yake cin abinci in kwanci za su yaya manzon Allah yake kwanci in me za su aikata fama suke su san cewa yaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake dan haka su waɗannan malamai al-Hasan al-Basri da Abu Sulaiman sai suke cewa Allah da ya tashi jarraba bayinsa waɗanda suke da'awar soyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai Allah ya jarrabe su da wannan aya wanda ita wannan aya ita ce za ta gasgata soyayya ta bawa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuma ita ce za ta nuna karye shi in har masoyin shi ne to ba zai kirkiri wani abu da sunan bid'a da sunan addini zai wadatu da abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo da shi to amma abin da kai ci sai a ringa daukan ayoyi na alqur'ani ana musu hawan fida ana ba su wata ma'ana ta daban ba dan komai ba dan cin kare ba babbaka za a aro wata aya ayi ta kewaye kewaye wai so ake a tabbatar maka da cewa wai maulidi ibada ne wani dan rashin ganin girman Allah fitowa fili yana fada wai Allah da kanshi shine farkon wanda ya ma manzon Allah tare maulidi wai Allah shine farkon wanda ya ma manzon Allah tare maulidi micece hujja wai Allah ya faɗa a cikin suratu hud wa kullan naqussu alayka min anba'ir rusuli ma nusabbitu bihi fu'adak Allah yace kowane ɗaya daga cikin manzon muna baka labari ne muna karanta maka daga cikin labarin manzanni abinda zamu tabbatar da zuciyarka. Wai anan Allah shi yayi taron maulidi, wai kasancewar wai kissanta ma manzansa, wai labarin manzanni, wai shine maulidi. To anan abinda muke so mu sani, shin wannan maulidi da Allah ya kace Allah shi yayi taron maulidi ya ma manzansa, a yaushe ne yayi taron, kuma da suwa ne aka tara aka yi taron maulidi, kuma a duk shekara ne ake yin shi? Kuma in har ka ce karanta sira ta manzanni shine maulidi, to yake banta da daren 12 ga watan Rabiu Awwal? Wane ne ya kayyade wannan ibada da wannan zamani, wanda ba wanda ya isa ya ba ibada zamani illa Allah subhanahu wataala ko manzansa? Don haka daman Allah ya faɗa mana irinsu, huwa allazi anzala alaykal kitaba minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitabi wa ukharu mutashabihat fa amma allazina fi qulubihim zaygun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigaa'a alfitna wa ibtigaa'a ta'wili wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah warasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bi kullu min indi rabbina wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Duk wanda ke akwai bulbudin san zuciya da karkace ma gaskiya, wallahi shine zai ringa famar karkata wata aya domin ya kafa hujja akan wani abin da yake so ya ci karansa ba babbaka. An gane ko? Shine Allah ya ce fa amma allazina fi qulubihim zaygun, sanne dai waɗanda ke akwai karkacewa gaskiya a cikin zukatansu, fa yattabi'una ma tashabaha, su suke bin almutashabihat min alayat, su dau ayar da bayanin ta ba a fili ba yake sai su ringa wani kewaye-kewaye, su suke sai sun kafa hujja akan wani abin da suke so, wanda kuma iyasan zuciyarsu ne. Ga aya muhkama, ya ayyuhallazina amanu la tuqaddimu bayna yadayillahi wa rasuli, ya ku jama'a ta mu'mini, kar ku shiga gaban Allah, kar ku shiga gaban manzansa, ku zo da wani aiki ko da wata fada da sunan ibada, matukar ba Allah bai ce kuyi ko manzansa. Shin wannan aya ce a bayyane ko ba a bayyane ba take? Kar ku shiga gaban Allah da manzansa ba aka ce. A me ake nini? A wajen tafiya ko a me? A wajen duk aikin da aka ce mu yi. Kar mu wuce gona da iri, abin inda aka tsida mu mu tsaya a nan. Haka Ibn Mas'ud ya ce ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitu. To amma sai ya zo ya raba da wannan aya, qul bi fadlillahi, ce da su da fadala ta Allah musulunci, wa bi rahmatihi da manzansa, fa bi zalika falyafrahu, saboda haka sai farin ciki game da wannan. Sai ya zo ya ce wai a zo a yi taron maulidi, shine farin ciki. In kai sai a daren 12 ga watan Rabiul Awwal kake farin ciki da aibuwar manzon Allah, mu tsawon shekara babu kibtawar ido, a kowane lokaci farin ciki muke da samuwar shi, saboda mun tabbata shine sababin wato fitar da mu daga cikin halaka. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi ya zo mana da haske ma ga dandu, ba jari ba rana. In kuma kana takamar kai masoyin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ne, aikin ka shine zai kaskata ka, ka karanta sunnar shi. Amma ka ce kai masoyin shi ne, ana ce ma manzon Allah ya ce kana wane ya ci, manzon Allah ya ce kana wane ya ci, ina soyayya take? Kamar faɗanka ne fa, wallahi masalul ala, ka ce kaza ake bukata a yi, ku yi kaza, shi sai ya ce a kaza za a yi, kuma ya ce yana son ka. Shin akwai soyayya a nan? To don haka kasancewar biyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sau da kafa, da wadatuwa da abin da ya zo da shi, wallahi wannan shine iya son manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, shine iya kaunar shi. Ba wannan taron na 12 ga watan Rabiul Awwal wanda an tsawara shi yanzu tarihi ake, sannan kuma a yirkiya, ana wahalatar da bayin Allah mata wanda ba san ba inda aka sa gaba, amma duk wani mai hankali ai ya janye, kuma dai tafiya ta yi tafiya, insha Allahu za a yi walkiya, za a yi kowa ya ga kowa, kamar yanda wani malami Allah ya ji kansa yake fadar haka, kalima ce wadda take kyaukyawa, wanda in dai aka yi walkiya a nan za a gane mai gaskiya, a gane wanda yake marar gaskiya. Fatan mu shine sai Allah yake cewa huwa khairu mimma yajma'una, wato farin ciki kenan da musulunci da alqur'ani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo da shi. ko mu ce farin ciki da musulunci da samuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine yafi game da abinda mutane suke tarawa. Don haka mun wadatu da abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yazo da shi, in ma kun ce maulidi ne to azumin litinin ya ishe mu a matsayin maulidi wanda zamu nuna masoyan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, soyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. In har kun ce wanda bai yi taron wannan shine ba masoyin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, kuje a kiyama a rabe, su wane ne masoyan shi, su wane ne ba masoyan shi ba. Duk wanda yake ba masoyan shi ba tun daga fagen alkiyama za a rabe. In an zo gindin shan tauki, mala'ikun Allah za su sanya shamaki, ku yi hanyar ku wannan ba ta ku bace, domin a duniya hanyar shanu kuwa kama. Wannan hanya ce ta tatattu waɗanda suke masoya manzona, wanda kuma ba inda za ta taka burki da su illa aljanna. Allah ya tabbatar da mu a kanta. Fatan abin da muka faɗa daidai, Allah ya bamu dadin kuskuren da muka yi, Allah ya gafarta mana. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.